Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomar da Dalol FM da tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio kuma si. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan safiyar Talata 10 ga watan Disamban 2019. Murtala Faruk sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Jiya Litinin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump. Yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin a kasar New Zealand. Sannan hukumomi a kasar Uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya ƙaru zuwa mutane 36.
To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya ko ya lamarin ya shafi wasu yankuna a arewacin Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku rahoto akan irin ƙalubale da kuma matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya.
Mata wato tun suna gidan iyaye daga nan ake nuna musu tsangwama da bambanci kike ga ana fifita ƴaƴa maza akan ƴa mace to kinga ai ta ƴa mace tun haihuwarta take samun mishkila.
Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A jiya Litinin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump inda shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Jared Nadler yake cewa yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na yin maguɗi domin lashe zaɓe wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasarmu. An shafa tsohon wani jiya ana sauraron shaidun. Shugabannin kwamitocin 'yan jam'iyyar Democrat da na Republican sun bayyana ra'ayoyi mabambanta na goyon baya da akasin haka na yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Nadler ya faɗa bayan da kwamitin ya saurari lauyan kwamitin kula da tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan akan binciken shugaba Trump kamar abin da ya aikata ya nuna kararren laifin tsigewa ne. Wannan kwamitin zai ci gaba kamar yadda doka ta tanada. Shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat ya wuni yana nanata cewa shugaba Trump ya fifita buƙatarsa a kan ta ƙasa yayin da ya tursasa ƙasar Ukraine ta binciki ɗan takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba wanda ake ganin zai ƙalubalance shi a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden yayin da ya riƙe dala miliyan 391 na taimakon soja ga Kiev da take bukata don ta yaƙi 'yan awari masu samun goyon bayan Rasha da suke ɓangaren gabashin ƙasar. Sufetor General na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha. Yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. Rahoton da aka jima ana ɗokin gani da aka fitar da shi jiya Litinin ya sabawa wasu maganganu da shugaba Trump da kuma abokanansa 'yan jam'iyyar Republican akan binciken kamar tuhumar cewa manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI sun buɗe binciken saboda ba sa son shugaba Trump a siyasance. Binciken na FBI da aka kai ruwa rana wanda daga baya kwamitin mai bincike na musamman Robert Mueller ya jagoranta. Sai dai Sufetor General Michael Horowitz ya kuma cecceki hukumar ta FBI da yin kurakurai da dama wajen neman izini daga kotun da take kula da tattara bayanan sirri na kasashen waje don ta sa ido akan Carter Page. Tsohon mai bawa kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump shawara da ake zargi yana da alaka da hukumomin leken asirin Rasha. Yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin da yamma a wani tsibiri dake arewacin kasar New Zealand, daya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu. Kana mutane da dama sun jirkata. Yan sandan New Zealand sun bada tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti, kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 5 ga waɗanda suka mutu ko ƴan uwansu suka bata da abokanansu. Mun yi tarayya cikin bakin ciki wanda ba zai musaltu ba, Prime Minister Jacinda Ardern ta bayyana a yau Talata. Waɗanda kuke matukar kauna da suka tsaya a gaban queues waɗanda suka karbe ku anan, kuma muna jajanta muku. Ardern ta faɗa cewa mutane 47 da suke tsibirin a lokacin da dutsen ya barke da aman wuta, a ciki har da ƴan New Zealand da dama, na kuma baki masu yawon bude ido daga Australia da Britania da Amurka da China da kuma Malaysia. Rahotannin kamfanin dillancin labarai na AFP da kyamarori suka nuna abin da ya faru kai tsaye daga aman wutar da dutsen ya yi, ya nuna wasu rukunin masu yawon bude ido inda suna tafiya a bakin dutsen kafin ya fara aman wuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya ƙaru zuwa mutane 36, kana kuma ya bar Dubai a makale bayan da wa makon ruwan ya mamaye yankin da tsaunuka suke. Ruwan saman da aka shafa mako guda ana tafkawa ya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa a yankunan Bugusi da Bundumbiyo da ke kusa da dutsen Ruwanzori na gabashin Uganda. Mai magana da yawun kungiyar bada agaji ta Red Cross a Uganda, Irene Nakasita, ta ce aikin bincike da kuma ceto a yankin da abin ya fi kamari, yawancin ruwa ya mamaye hanyoyi.
And the decision has been taken to put up a transit shelter until the situation.
Mun yanke shawarar samar da wani wuri na wucin gadi har sai al'amura sun daidaita. Don haka tayu cibiyar wucin gadi ta Bubukwang za ta samar da gidaje na kusan mutane 700 waɗanda suka rasa mahallansu daga yankin Bundukuyo. A wata ziyara da ya kai kwanan nan a birnin Washington DC, Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ce manufar da yake neman cimmawa yayin da yake jagorancin gwamnatin rikon kwarya kasar ita ce samar da zaman lafiya a kasar da yaki ya daidaita. Babban abin da muka ba muhimmanci shine dakatar da yaki da kuma gina da wamamman zaman lafiya mai dorewa. Abdullah ya bayyana haka mafi muhimmancin dakatar da wahalhalu da al'ummar mu suke ciki a sansanonin ƴan gudun hijira da kuma sansanonin nasu. Naga mun samu wata dama yanzu haka don mu dakatar da wannan yaki. Hamduk bai fayyace takamaimai wani yaki yake nufi ba. Gwamnatin Sudan ta jima tana yaki da ƴan tawaye a yankin Darfur, kudancin Kordofan da kuma yankunan Blue Nile a shekaru da dama da suka gabata. Babban birnin kasar Khartoum ya ga rikice-rikice da ya hallaka mutane da dama tsakanin masu zanga-zanga da sojoji a farkon shekarar nan.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ne ake bikin ranar ƴancin ɗan adam ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yin bita kan yadda al'amura ke tafiya tsakanin al'umma, musamman yadda ya shafi tauye haƙƙin jama'a ɓangarori daban-daban na duniya. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu ya duba mana yadda ake tauye haƙƙin jama'ar yankin Arewa maso gabas a ɓangaren zirga-zirga da sufuri.
Tun shekarun 1948 ne dai aka soma gudanar da bukukuwa irin waɗannan raraku a ƙasashe da dama. Aka yi bibiyan yadda haƙƙin ɗan adam ke gudana a wasu ƙasashen. Wannan batun ƴancin ɗan adam dai sun haɗa da wasu bahimman al'amura da dama, wanda suka haɗa da ƴancin kasancewa ba tare da wani bambanci ba, da ƴancin rayuwa, da ƴancin tsaro, da ma dai wasu ƴancin da dama gaske. Sai dai a ƙasari ba kasafe aka samu irin waɗannan ƴanci ba, ganin yadda jama'a da dama kan fuskanci matsalolin tauzurtawa daga hannun mahara ko kuma jami'an tsaro musamman ma wannan yankin na shiya arewa maso gabacin Najeriya wannan lamari ne bai tsaya ga jami'an tsaro kadai ba kai har ma ga mabiya hanyoyi wannan hakan idan mutum ba sa a yayi ba jami'an tsaro kan sa mari da kwado ne su kulle mashiga ko kuma butan gari wanda wani lokacin babu ma sanarwa aka rufe ne kafin ma karfe 6 da aka sanar kuma sa mutane su kwanan daji ba tare da la'akari da irin hatsarin da kan iya biyo baya ba
gaskiya abun ba kyau duk da me hudu da rabi na yamma already an yi na buga waya an mutu magana an ga an bubuga mutu waya su dauki waya text an mutu text sun yi su dauka suna cewa za a bude har buga ga har after 10 kaga after 10 kenan ba inda za su yi su bude mana yanzu a ce 61 to bubuke wanda ke ai ba yi ba
kuma sun ku akwai wanda suka kwana da yara a waje
wannan batu na toyi hancin walwala ga al'umma ne wannan nan yankuna dai shine abin da yafi shama al'umman kan gaba wannan so da dama da ba kan koka da irin halin da suka fada
yanzu a yobin nan karfe 2 karfe 3 har yanzu hanyar garin su din wata rana karfe 4 ana rufewa daga cikin damaturu idan zaka fita baka san ka shigo ba idan karfe 4 yayi dole zaka nemi wurin da zaka buya ko kuma idan ka biyo daga babban gida sai ka karfe 2 kaman wancan satin ka karfe 2 ranan Alhamis aka rufe hanya to kaga har yanzu dai ba za mu ce har a wannan tabiya bukata ba ai ya sanin mu dai muna ga kaman an bar ma wancan mutanen su wuce abin su hankalin su a kunce su yan boko haram da suke wucewa hanya kuma menene jami'an tsaron nan suke suna ta gudu a cikin gari da motoci suna bubuge mana motoci ko su dinga zagin ku ko su dinga dukan ku to menene amfanin su da ba za su je su zo na bayan garin su dinga taimakawa mutane ba ga inda ya kamata su yi abin da suke kuma a cikin gari kuma daban
wannan matsala dai ba ga fararen hula kan tsaya kadai ba har ma ga su kansu jami'an tsaron musamman ma waɗanda ba bakin aiki suke ba sukan fuskanci fushin abokan aikin su na kan rufe irin waɗannan kofofi wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to ga da Haruna Dauda Biyu mata a kasashen nahiyar Afrika musamman Najeriya sun sha kokawa akan yadda aka maida su saniyar ware a bangarorin rayuwa daban-daban da kuma yadda hukumomi ke yin rikon sakainar kashi ga bukatunsu a matsayinsu na kashin bayan rayuwa da bukatar kowace al'umma wannan ne maudu'in taron fadakarwa na wata-wata da gidan rediyon muryar Amurka yake shiryawa a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a wannan watan kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta aika mana a wannan rahoton
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA na wata-wata don tattaunawa kan matsalolin da mata ke fuskanta a bangarori daban-daban na rayuwa. A taron wanda ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban, an zakulo irin matsalolin da mata ke fuskanta kamar rashin basu ingantaccen ilimi, kiwon lafiyar mata masu juna biyu, fyaɗe, auren wuri, tallace-tallace, da cin zarafin mata a gidan aure da rashin basu mukamai a bangaren siyasa da sauransu. Honorable Asabe Bilita Bashir yar siyasa daga jihar Borno ta ce mata na fuskantar matsaloli da dama a bangaren siyasa.
Matsalolin mata suna da yawa a siyasa, na daya ba a so mata su wakilce jama'a, maza ba sa so su ga ana damawa da su, ba sa son a ce mace ta yi suna ko a ce ta ci zabe ɗan uwan mu masaji, ba sa so mu a cikin siyasa.
Mata yan suna mara mata baya in sun fito siyasa?
Mata ba su mara ma ɗan uwan mata baya, gaskiya idan ya zo ga zabe maza suke bani kuriya.
A ji Hawwa Bukar na dade na siyasa. In aka zo rabon mukamai in aka ci zabe da kyar a samu mace samu wani abun kirki sun fi son a baka ko wani board member in ka gama ka je kana wani yar murya inda suke.
Mariya Ibrahim Baba daga jihar Kano ta ce matsalar mata na farawa ne tun daga gida tare da jan hankalin iyaye wajen gyara tarbiyyar yara.
Mata wato tun suna gidan iyaye daga nan ake nuna musu tsangwama da bambanci sai kiga ana fifita yaya maza akan yaya mace. To kinga ai ta yaya mace tun haihuwarta take samu mishkila da inda ya kamata ma a duba ta a tattalaye ta a gyara ta har ta girma. Iyaye ƴaƴa amana ne a gurin su. Saboda haka in Allah ya baka ƴaƴa da maza da mata ya kamata kai musu tarbiyya tare ga baki ɗaya ba bambanci. ƴaƴa mata ake sawa a gaba tun suna ƴan ƙanana, su za su yi wanke-wanke, su za su yi kaza, su za su yi kaza a ce ai za ta zama matar aure. To shi ɗan namijin ba, shi ma ai zai auri wata, shi ba a masa tarbiyya ba, to ya zai zama da ita? Shi yasa kika gani ma yanzu aure ma yana neman ya gagara a cikin al'umma.
Ita ma Umma Rimi daga kungiyar da ke katowa mata ƴancinsu a Najeriya ta yi ƙarin bayani game da ayyukan kungiyar.
Muna aiki ga samun ƴanci ga mata a gidan mijinsu a kuma a waje su zo su bayyana abin da ke faruwa da su idan ana kuntata musu a cikin gida muna da irin kaman flyers da muke sa sunayenmu da ayyukan da muke yi da muke rarrabawa mu ƙara faɗakar da mutane cewa ga mu aikin da muke yi ko ka san wata da kasancewa tana neman taimako shawara ga inda za ta zo
daga ƙarshe mata sun cimma matsayar haɗin kai da zama tsintsiya madaurin ki daya tare da jan hankalin gwamnatoci kungiyoyi masu zaman kansu da masu fada aji da su rika gudanar da ayyukan su bisa tsari Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Tsage da Hawwa Umar da wannan rahoton waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
to su a tarayya sun san da in an yi zafi ba cikin kalkashin senikin ga nasu ba ko kuma da jaran huskan da sun kai maka electoral ba su da dama ko guda na cin za
ba mu da wani fargaba da suka yi zafi saboda mun san da abin da mun kai maka sanna a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Mahmud Isu yake
article 2 na kotu electoral yana kundin zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 41 suna da yawa wa'anda har yanzu muka ce ba mu yarda
amma da tension mai kawo shi ai yanzu abin da muka danga yayi wanda tension yayi a lokacin sa
tension Muhammadu ai bai kaman kuwa
jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya shin ya kamata a ce bakin mutane ciki har da waɗanda ba ƴan siyasa ba har ma da turan da suke ƴan kasashen ƙetare ne a ba su shiga cikin zaurin yi wa siyasar Niger kuskure ma kuwa abin da ya hada da maganar zaɓe mai zuwa sannan ta wuce hanya ne mutanen Niger ɗin suke kallon garkamewar da aka yi wa marigo ƴan siyasa har Muhammadu a gidan yari
to ni sunana Abdulkadir Muhammad wanda ku san da suna mai dalili namu ba na tamahar kamar wata ƙiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu al'amari ne na shari'a to ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce to kuma idan mai bibiya kafofin sada zumunta na zamani ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar wata shiryayya ce aka yi
Aminu Isaka kyakkin matasa namu da na Lumana Africa wannan abin ba abin mamaki ne ba wannan sahan Muhammadu Muhammadu mutum ne wannan mai biyar doka da oda duk da shaidar din da ake sa da sauran abubuwa yace zai zo shi muka kan shi ga hukumomin shari'a na kasar shi kuma haka an kai kowa gani ya shaida kai tsaye ba mai labari wannan al'amari babu wani kallo zamu sai mu ce ya tabbatar da lalle Hamma Ahmadu mutum ne mai aiki da doka mutum ne mai darajanta hukumomin shari'a kasar shi ko da tsara zartan ba zai shahi tahiyyar jam'iyyar mu ta Modern Afa Lumana Africa Modern Afa Lumana Africa party ne wannan ya saba da abubuwa ko kadan wannan abu ba zai taba rayuwar Modern Afa Lumana ba Lumana na ta lokaci da cigaba da take kuma sannan sallan samu amur zai dai ya dawo shi iske ta lafiya na dauki abin shi kuma aje ai kokuwa da kamata da kowa ka gane don ku babu wani daurin kai bisa tahiyyar Modern Afa Lumana kuku bisa me ke iya samu ba abin da ya samu Muhammadu sai iko Allah dan da duniya ta shaida shirin ne
to ko bayan kokarin amsa ita wacce tambayar ta farko da muka bude shirin ne da ita na cewa kowa ya kamata bar baki da kuma tura su shiga cikin kokarin yawa siyasa da jiya kwasfarima wannan shirin ne yau zai tabo fannonin dokar zabe da su yan adawar Niger din suka ce su sam ba za su yarda da su ba kuma shi yan adawar Niger ba su yi kasada ba a daukan dukkan burin su na cin zabe mai zuwa su dora akan mutum guda tilau a hadin duk wannan suna cikin batutuwan da nake son mu tabo su yau a ci gaba da muhawara da wakilin mu na Yamai wato Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka haɗa da tsakanin Muhammadu na jam'iyyar mai mulki ta PNDS tarayya da kuma bala Ibrahim Kazana na jam'iyyar adawa ta Lumana bari su ne share mana fage da tambaya da yawa shi wakilin jam'iyyar mai mulki ta PNDS
ba na wannan ganin kamar ku ba ku san a tsaya a yi zabe na gaskiya saboda kuna ganin akwai wuya ku yi galaba mutum talakawa ne za a tsaya a tambaya
dan kwana
saboda wasu kilo
dan kwana ai an kace ta ai duk wanda ya san da ai ba haka ba kuma kike rawa dan ka hinki
shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari ke zawa aiki kuma kowa gari ne a cikin aiki na ci gaba wanda kasar mu ta samu dan haka mun muna da abin da in lokacin zabe za mu tsaya mu yi tallan shi ga al'umma dan saboda al'umma su sake bamu ya san su
ba ku da fargaba
ni ne fargaba da ni tun da demokradiya ce ake yi kuma demokradiya tana da dokoki da an ga kuma mun yi su ma yanzu haka rin jayi a majalisa mu abu guda muke so da su ba abubuwa na wanda su yi abu da kirma saboda yin kaga zawa ta shugaban su amma da ya zaka ni abin da ya yi ne daji a matsayi na yan rinjaye shi ne third place wanda in kungiyoyin siyasa da faɗai na rinjaye suka nuna haka ne take so da su yan adawa da yin ta yan ba ruwa kowa ta yi koko da ya kanan gai ya kawo gudunmashi don shugaban ƙasa.
Ya za a yi zaman nan Halim idan kai la'akari cewa kai kana kwatanta bangaren rigaye na ganin zaman sai NDP ne za a yi yanzu kuma ya adawa ke gani a dole ne a samu shigowar wasu waɗanda ba ɗan siyasa ba har da ma wasu wakilai na ƙasashen waje su kasance a matsayin shaidu.
To ai ko su yi duka ma a shawarar duka ake a sai NDP kana samun wakilai na addini suna nan. Ke abin da aka nage saboda ƙasa ne ake ma. Kai kasan mu tsari na demokradiyya tsari na rinjaye ki ai ka gani ko a kasashen duniya manyan mai kasashe na Amurka da ake ma demokradiyya ai kana gani in kana kana zuwa ka bibi
a ba ai ba ka ba ka
bismillah
yanzu sanin tambayar da ni har yanzu bisa kan ta muka da
na'am
shi prime minister kowa ya sheda ran ne gaban ɗan jarida yace an samu sulhu bisa kan kakan da za a kafa committee wanda ke sa a tattauna bisa kan matsalolin Niger. Shi prime minister Birji Rafiu kowa ya gani shi to yanzu kai maganganun da ke gai ka share duk abin da prime minister Birji Rafiu ya gai su da kake ina zuwa bari in baka misali guda kace dai kai har yanzu zancen da kake yi kai zancen fiscal da kake yi shi kuma prime minister sai da ya yarda gaban mu kuma gaban ɗan Niger da cewa wani sabon komiti ne an kawo wanda ba sai NDP ba wanda kuma yake ba dama fararen hulla su zo su zamna cikin wannan shedu wannan da yanzu da kai watsi da su shedu na kasashen waje shi prime minister ya yarda da shi tunda ya sa shi cikin aritan da ya dauka to mu so abin da muke so ku kutanta ma ɗan Niger da masu sauraron muryar America wai shin ku PNDS kun yarda da cewa sulhun nan kalkashin sabon komiti ne wanda ba sai NDP ba ko ku ba ku yarda ba tambaya guda in lokacin da amka baka magana sai kai bani amsa duk maganganun da kake yi su ne kun ka shayi tunda mun ka fara muhawara bisa kan harkar zabuka masu zuwa sai dole an bi ta ra'ayin ku ai ina son ka tuna wani abu ko da dai kace wai mu mun ka kawo sai NDP a wanda ya kawo sai NDP kalkashin Tanja Muhammadu na MNS dai ne kuma MNS dai na tare da ku har yanzu kenan ko nan baka yi musu adalci ba sai fan MNS dai na tare da ku lokacin da aka kawo sai NDP a 2004 ai lokacin nan adawa kuke za mu je zabe na 2004 ne kun ka ga wa'ansu abubuwa da an ka ce za a shirya gyaran huska da za a yi kun ce ba ku yarda da su ba shi Tanja Muhammadu
suna adawa
suna adawa Tanja Muhammadu ai bai te bai kaman ku ba bai ce ba a ni ke da nauyin in sa kasa kalkashin dokokin kasan da an ka yarda da su ba mu ja da baya ai bai ce haka nan Tanja Muhammadu shi ya ba prime minister Muhammadu umurnin cewa a yarda da shi kuma an kai gyaran huska wanda kun ka yarda da shi shekaran je cikin takardar da mun ka tura wa prime minister sai da mun ka tunatar da shi article 2 na kotu electoral kundin zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 41 suna da yawa wa'anda har yanzu mun kace ba mu yarda su
sanin ko da yake watakila zaka so ka ce ka bashi amsa amma na yi son mu ta kai tsaye saboda maganar lokaci shin wai ya kuke ganin zaman nan na sulhu zai yiwu daidai lokacin da jagoran yan adawa ke kulle gidan yari
wannan wani abu ne hutan daban shi ai madugun adawan kanshi ya sani tun da ka gani
abin bai na saba da siyasa
abin da tun da gashi na aishi da kanshi kaga da kanshi kanshi yazo ya neme yazo shi kuma yazo kuma yazo shi ta shi ida ne yake cewa wannan wa'adi na hukunci wanda aka mai saboda kun san dokoki na tahiyyar da demokradiyya da suka ce akwai mulki na zartarwa na gwamnati akwai mulki na majalisar dokoki akwai mulki na shari'a kowane mulki da nashi inci daban kuma da yadda yake tafiya mu abin da muke fata Allah ubangiji ya sa kasan nan ta samu kwanciyar hankali mu ba mu so mu ganshi a haka nan ba ai ba shi dai bane ai ba shi dai bane wanda wannan matsalar ta shafa kuma akwai mutane da yawa wanda suka manyan mutane ne akwai ministoci akwai manyan akwai sojoji akwai directors wanda suka wasu sun makare kasan nasu kuma kowa ya sani ni dai ban san in dawo cikin wannan zancen saboda wannan zancen ni ina ganin kaman ba zance bane mu wanda ya kamata mu ɗan siyasa mu shi wanda bai da alaka da harkan siyasa wannan harka ce ta rayuwar shi can ni dai ina hurin cikin abinda na gani yadda ɗan siyasa suka yi a zuwan shi suka zo suka yi ta'aziya bisa abinda ya faru ni kanka ina nan ganin kafin yake zawowa ma mun yi kungiya da sunan buronmu na ƙasa na matasa na tarayya mun je har gidan muka yi ta'aziya mu saboda mu musulmi ne kuma Niger mu haka wannan al'ada ce muka gada wannan abun nayi hurin cikin shi naji daɗin sosai kuma duk ɗan Niger har ƙasashen waje suna ganin cewa wannan abubuwa ne wanda suke bada alamu mai gwada ce wadda mun fi ƙarfin kanu zukucinmu da suka ga abin da ya shafi al'adodi namu da tabi'o'i na mutanen ƙware wanda an ka sani
wannan ba abu ne ba da wasu suka yi kawai dan dai a gani a ce ai sun yi
a'a haba ai mutuwa tana kan kowa kaman mutuwa da aihuwa da suna da biki duk suna wuce kan kowa duka abubuwa ne wannan sabgogi ne wanda suke zuwa ne suke Allah ne ke kawo su kuma in sun ka zo muna amsa su a yadda suka zo ba mu da ƙiyayya mu a siyasance yani hamayya ce muke yi saboda kowa yana son ya gwada mu ɗan Niger shi goni ne don ka cikin wannan kokowa ce muke da muke adawa kuma yanzu Allah ba mu sa'a kuma muna nan ga kyautata mai ɗan ƙasa muna kyautata su cewa ɗan ƙasa ɗan Allah ya so kuma in lokacin ya za su sake za su ɗauka amana su sa ga hannunmu saboda suna ganin muna nan ga kyautata musu saboda in ka dibiyo matsalolin da ke faruwa tun da aka samu matsalar Libya yawa
bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa ɗan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zabe na farko ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba shi yasa kuke jayayya sannan na biyu duk kokowar ku ta je ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar Hamma Ahmadu da ke fuskantar barazana daga shafi na 8 na kundin zabe article 8 nan
gaishe ku to a shirin ƙarshe da zamu kawo muku rana a cikin Allah ya kai mu zamu amsa tambayar da aka yi a kan ko ɗan adawar Niger ba su yi kasada ba daukan gudun su na cin zabe mai zuwa su dora shi akan Hamma Ahmadu kawai zamu kuma ji tasirin rashin tsaro akan siyasa ita wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka ta yamma da kuma dai sauran batutuwa kafin mu bar ku bari mu gode wa su baƙin namu wato su hannun Muhammadu na PNDS tarayya da kuma Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Sulemana tare da shi Suleiman muna bar mu wakili namu kina a cewa mai da shirya muhawara da ya cilo mana ita nan Washington daga Washington din na ji Mustafa Sokoto ne mun ba ku lafiya
ba ga da Aliyu Mustafa Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma wannan karon a takaice
Amurkala ga labaran a takaice a jiya Litinin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump inda shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler yake cewa yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na yin magudi domin lashe zaben wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasar mu Secretary General na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da Russia yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar kaddamar da binciken yanzu haka ana fargabar akalla mutane 8 sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya Litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin kasar New Zealand daya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu kana mutane da dama suka jirkata yan sandan New Zealand sun bada tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 5
To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonninku yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin da wanda ya hada sauti ya kuma bada umurnin shirin Malam CD sai kuma injiniya mu na wannan safiya Jim Cook Murtala Faruk Sanginna daga Washington DC ke sallama a huta lafiya.
VOA Afrique.